Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraronmu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Da yake jawabi wajen kammala taron kolin tsaro na makaman nuclear nan birnin Washington DC jiya Juma'a, shugaba Barack Obama na Amurka ya ce har yanzu fa ba a kammala yunkurin da duniya take yi na hana 'yan ta'adda da wasu amfani da makaman nuclear ba. Shugaba Obama ya ce shugabannin kasashe sun samu ci gaba sosai cikin shekaru 6 da suka shige wajen rage yawan makaman nuclear da wasu kasashe suka jibge. Ya ce shi da shugabannin kasashe fiye da 50 sun cimma daidaituwa wajen ƙara faɗaɗa yunkurin da suke yi. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yana ɗaya daga cikin shugabannin da suka halarci wannan taro. Jiya Juma'a, shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya nemi gafarar 'yan ƙasarsa a saboda ya kashe fiye da dala miliyan 20 na kuɗin jama'a wajen gyara gidansa. To amma kuma bai yi ta yin zai sauka daga kan ragaman mulki kamar yadda wasu suka yi zato ko kuma suka yi hasashe ba. Shugaban ya nemi gafara a jawabin da ya gabatar ta gidajen talabijin na ƙasar. Ya ce shi bai aikata wani laifi don ya yi amfani da kuɗin jama'a don ya yi gyare-gyare a gidansa ba. Ya ce yana son ya jaddada cewa shi bai keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar ko da da saninsa ko kuma da gangan ba. A ranar Alhamis, wata babbar kotu ƙasar Afirka ta Kudun ta yanke hukuncin cewa shugaba Zuma bai keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar domin ya yi watsi da shawarar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta bayar cewa ya maido da wasu daga cikin dala miliyan 20 ɗin da ya amfani da su wajen gyara gidansa. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon da ya gabatar masa da shawara ko kuma zaɓen tura 'yan sandan majalisar zuwa ƙasar Burundi domin nazarin matakan tsaro a ƙasar bayan da aka shafe shekara guda ana fama da tarzoma siyasa a ƙasar. Bai ɗaya je Juma'a da daddare wakilan kwamitin suka zata da wani ƙuduri da ya buƙaci Mr. Ban ya tuntuɓi gwamnatin ƙasar Burundi, suka kuma ba shi wa'adin yi musu bayani cikin kwanaki 15 da shawarar yiwuwar tura 'yan sandan Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa ƙasar ta Burundi. Haka kuma kwamitin ya bayyana niyyarsa ta nazarin ɗaukar matakai a kan dukkan waɗanda suke da hannu a tarzomar siyasa da kuma waɗanda suka hana a samu hanyoyin lumana na magance rikicin ta ƙasar Burundi. Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya kamata ƙasar Iran ta ƙara ɗaukar matakan nunawa ko kuma tabbatarwa kamfanonin ƙasashen waje cewa za su iya gudanar da harkokinsu a ƙasar ba tare da an taɓa lafiyarsu ba. Shugaba Obama ya yi wannan furucin wajen rufe taron ƙolin makaman nuclear a nan birnin Washington DC a jiya Juma'a. Shugaba Obama ya ce zuwa yanzu Iran ta mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar nuclear da ta ƙulla da manyan ƙasashen duniya guda 6. To amma take-takenta na tsokanar faɗa yana tsorata kamfanoni masu zuba jarurruka ko kuma 'yan kasuwa. Ya ce a lokacin da suka harba makamai masu linzami tare da kiran da a kawar da ƙasar Isra'ila, ai wannan mataki tsorata kamfanonin masu zuba jari ne. Shugabannin ƙasar Iran ko kuma jami'an ƙasar Iran suna gunagunin cewa har yanzu ba su gani a ƙas ba, domin ba su ga wani moriyar tattalin arziki da suka sa ran ganin bayan da aka dage wasu takunkumin kare tattalin arziki da aka azawa a kasar ba domin saka mata a saboda ta kayyade shirin nuclear ta. Shugaba Obama ya ce sakataren Baitul Malin Amurka Jack Lew zai aiki tare da takwarorin aikinsa na sauran kasashe biyar da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar domin fayyace irin hulɗar kuɗi ko kuma kasuwanci da yarjejeniyar ta tanada a yi da ƙasar Iran. Wani ɗan ƙasar Afghanistan da ke gargame a gidan yari a saboda an same shi da laifin sayar da makamai ba bisa ƙa'ida ba, mai suna Sher Hussein Hoaida, ɗan shekara 34 da haihuwa. Ya ce furucin da ‘yar takarar shugaba ta jam’iyyar Democrat Hillary Clinton, wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka, take yi suna tsuma mashi jiki. Shi ya sa ya kera mutum-mutumin ita Hillary Clinton ɗin da ƙarfe. Ya faɗa wa muryar Amurka cewa roƙon da Hillary Clinton take yi na samun haɗin kai irin ta ‘yan’uwantaka tsakanin musulmi da Krista ya tsuma masa jiki. Shi ya sa ya kera mutum-mutumin Hillary. Haka kuma ya ce ya gamsu da jawabin da take gabatarwa wajen yaƙin neman zaɓe. Ya kuma bayyana fatar za ta ci gaba da taimakon ƙasarsa Afghanistan idan aka zaɓe ta shugabar Amurka. Horaida, wanda ya cika shekaru uku cikin hukuncin ɗaurin shekaru shida da aka yanke masa, ya ce ya yi kwanaki 30 ciru yana ƙera mutum-mutumin Hillary Clinton a gidan yarin da ke lardin Daikondi.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙasa.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko da na biyu za su yi mana magana ne akan cutar gubar dalma, wacce take da matuƙar haɗari ga bil'adama, musamman yara ƙanana. A rahotanmu na uku zai yi magana a kan irin tallafin da kakakin majalisar wakilai ta ƙasa ya bayar da magunguna daban-daban domin baiwa mata da ƙananan yara bisa ƙoƙarin inganta lafiyarsu a jihar Bauchi. Rahotonmu na huɗu kuwa zai yi mana magana ne akan mahimmancin amfani da gidan sauro mai ɗauke da magani domin kawar da zazzabin malaria da masana harkar lafiya suka ce sauro ne ke kawo shi. Shi kuwa rahotonmu na biyar, wanda zai zamo rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin, zai yi mana magana ne akan ƙoƙarin da hukumomi da cibiyar Kata Foundation na ƙasar Amurka ke yi a jamhuriyar Nijar wajen faɗakar da al'umma cututtukan da ke shafar ido da kuma yanda za a kauce wa kamuwa da su. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla ga Muhammad Nasir.
Hello.
hukumomi da wata kungiyar sa-kai a jihar Niger, Nigeria sun samar da cibiya domin kula da mutane da gubar dalma ta shafa, inji wakilinmu da ke Mina, Mustapha Nasiru Batsari.
Kungiyar likitoci na ƙasa da ƙasa tare da gwamnatin jihar Niger a tarayyar Nigeria sun buɗe cibiyar kula da masu fama da cutar gubar dalma da ke hallaka jama'a a jihar Niger. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin da ake samun masu ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba. Al'amarin da ƙwararru a kan fannin suka ce yana haddasa bazuwar cutar ta gubar dalma. An dai buɗe cibiyar ne a yankin ƙaramar hukumar Rafi, inda aka samu ɓarkewar cutar ta gubar dalma da ta hallaka yara 28 tare da dabbobi sama da 100 a shekarar bara. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishinan lafiya na jihar Niger ya yi ƙarin haske.
Rafi local government akwai inda mutane suke zuwa suke neman su da gold su silver. To dan suna yin wannan nema din nan suna dan bata kasan wurin sai mutai kama da cicika kasan wurin gaba daya sai ya bace ruwan garin ma gaba daya ya bace su yaran suna cin abin har cikin abincin su kuma har ta kan iska idan mutai yana zuwa yana fasa dutse ana fasa dutsuna ana neman dai abun da za a samu dai a ci gaba da rayuwa amma ba abin sha kan yanda kaidan da ya kamata a bishi to shine ake samu wannan matsalan so mun samu mutane wanda suke cimma kansu likitoci daga ko'ina a duniya daga kasan ture sun zo don suna da kafin Doctors Without Borders suna da su irin wannan cuta din suna da maganin da ake bada shi domin mutum ya yi wannan da cutan ga shiga jikin sa ko ya ci samu ɗarin ayan kasa-kasa din ya shiga cikin jikin sa suna da maganin da suke bayarwa domin a samu lafiya
a karkashin wannan shirin dai likitocin kasa da kasar har sun koyar da likitocin jihar Niger akan yadda za a yi saurin gano wanda suka harbi da cutar ta gubar dalma inji babban sakatare a ma'aikatar lafiya na jihar Niger Dr. Ibrahim Tifin
su dai sun zo sun koya mana da likitocin mu ne da ma'aikatan lafiya a asibitin Kagara yanda ba wai lallalle sai su mun kai zamfara ba ka san akwai suna da wani specialist lab dakin goje-goje a Anka yaran da suka kamu da cutan gubar dalma ba sai lalle an kai su can ba nan Kagara an laye da an fara abin nan bayar da magungunan wurin amma dai suna nan ma'aikatan lafiya nan duk an samu akan kai musu kuma suna an ba mu injinin goje-goje kuma inda za a goje a dibi jinin yaro a san in akwai dalma ma'aunin dalma din ya kai inda zai zama guba sa kawo yaron a ja cire abin nan guban kafin ya kamu da ciwon.
Ko baya ga buɗe cibiyar kula da masu fama da gubar dalmar dai masu nazarin al'amura dai na ganin mai da hankali wajen samar da aikin yi a tsakanin 'yan ƙasa zai taimaka wajen shawo kan ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasar ba a kan ƙa'ida ba a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Shi ma wakilinmu da ke birnin Kanan Dabo Muhammad Salisu Rabiu ya tuntubi wata ƙwararriyar likita ce domin jin irin yanda dusar gubar dalma ke cutar da ƙananan yara da kuma yanda za a iya kare al'umma daga kamuwa da cutar dalmar.
A yayin da masana harkokin lafiya ke ankarar da al'umma irin illar da dusar dalma ke wa yara ƙanana, na nemi jin ta bakin Dr. Zubaida Faruk, wata ƙwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano, ko akwai ƙididdigar yaran da suka kamu da cutar a Najeriya.
Wanda dai fi baza aka fi sani shi ne wanda ya faru a Zamfara da jihar Niger. To amma a jihar Nasarawa ma akwai bincike da aka yi wanda ya gano cewa yara masu zuwa 'yan makaranta sun akwai darma a cikin jinin su fiye da kima a jihar Lagos, a jihar garin Port Harcourt. So duka a Najeriya gaba daya akwai bincike da rubuce-rubuce da aka yi akan matsalar dusar dalma da take addabar yanayin environment da turanci wato yanayin mazaunin mahallin mutane wanda ta haka ne take iya samu ta shiga cikin jini da kuma haddasa illa.
Wani irin matakai kike ga ya kamata gwamnati ta dauka domin kare yawaita kamuwa da ita wannan cuta ganin illar da take wa ƙananan yara?
Mataki na farko shine tsafta. Al'umma ta dauki nauyin tsaftace muhallinta kuma hukuma ta sanya ido ta tabbatar cewa an tsabtace mahalli ba a zubar da shara da tsohon batir barkatai ba masana'antu bisa zubar da dagwalan masana'antu ya barkatai ba bisa ka'ida ba na biyu kuma a yi tsarin lafiya a mataki na farko primary health care a lokacin da duk yaron da ya kamu da rashin lafiya zai maza ya samu kwakwaran ma'aikacin lafiya da zai duba shi kuma ya iya fahimtar cewa ga irin lalurar kuma ya kasance an samu wurin da za a dinga gwaje jinin yara da kuma maganta irin waɗannan larurori a ƙasar gaba ɗaya.
Dr. Zubaida Faruk ta ƙara jan hankali cewa ba wai a guraren da ake haƙar ma da ne kaɗai ake kamuwa da wannan cuta ta dusar dalma ba. Ta bayyana cewa a cikin dagwalon masana'antu da kuma wasu kayayyakin wasan yara akan samu burbushin cutar. Don haka ta yi kira ga iyayen yara da su dinga la'akari da abubuwan da yaran su ke ta'ammali da su. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Ita kuwa wakiliyarmu da ke Baucin Yakubu, Amina Abdullahi Girbo, ta ruwaito mana cewa kakakin majalisar wakilai na ƙasa, Right Honorable Yakubu Dogara ne ya samar wa al'ummar jihar Bauchi magungunan kyauta domin rabawa mata da ƙananan yara.
Kakakin majalisa Honorable Yakubu Dogara, wanda ya samu wakilcin ɗan majalisar tarayya da ke wakiltar Misau Dambam, Malam Ahmad Terima, ya ce wannan gudumawa ce ta kakakin majalisa na ganin an samar da magani kyauta wa marasa galihu da ke fama da jinya.
Wani al'amari na Najeriya, saboda haka taimako ne da yake yi na kiwon lafiya da ya saba yi dama, kai dai kawai ya faɗaɗa shi ne domin mutanen jihar Bauchi daga dukkanin ƙananan hukumomi su amfana, kuma sassa daban-daban ya taɓa na kiwon lafiya, mata ne, maza ne, yara ne da makamancin haka. Saboda haka talakan Najeriya kamata ya je tambayi shugaban kasa, ya tambayi gwamnansa, ya tambayi shugaban karamar hukumar sashin ina ka san sai shiga. Mu masu toka babu wani taro da aka bamu musamman aka ce gaje ka taimaki jama'a da shi, babu shi. Illa iyaka abin da ya kamata shine mu tsaya mu yi doka mu tabbatar da cewa an yi aiki da kasafin kuɗin da aka riga aka amince. Amma abin bakin ciki shine idan aka yi kasafi ya shiga hannun ƙananan hukumomi ya zo kuma hannun jiha sai ga cewa duk a tsakanin su kuɗin ya bilbance babu abin da aka yi. Saboda haka idan ka ce ƴan majalisa ne kamata su yi aikin kiwon lafiya ko kuma su samar da ruwa a ko kuma su gyara makarantu da wakilai muke yi duka muna yi ne a matsayin tallafi. Babu wani kasafi na musamman da aka ce daga cikin albashinmu ko allowance da ake baka da zaban gari cewa ka zo kai wannan kudin da aka kasafta domin wannan ayyuka kowa ya sani yana karkashi yana hannun gwamnonin jihohi da ƙananan hukumomi. Asibiti kuma da muke nan tare da gwamnatin tarayya ne ita ce ya kamata da ya tsaya ta tabbatar da cewa mutane sun samu magani an yi abin da ya dace. Wannan shine abin da muka rasa a ƙasar nan yau. Akwai karamar hukuma wanda yake da ya kamata a ce ita ce za ka bata ta yi, akwai gwamnatin jiha da ya kamata a ce ita ce ya kamata ta yi. To amma tunda wannan ya ce zai yi, to me zai hana su dauki dawainiyar akalla 2,500 mutane za su amfana.
Malam Ahmad Yarima kenan da yake jawabinsa jagoran likitocin da za su bada magani kyauta, Dr. Haruna Kibo.
Wannan kungiya Doctors on the Move Africa, kungiya daga Najeriya ne, likitoci ɗan Najeriya ne, kuma mukan partnership da likitoci daga Turai, America, Egypt da Germany. Sukan taimaka. Za mu bada reading glasses kyauta, madubin karatu za mu bada shi kusan kamar 1,000. Bayan wannan kuma wanda suna da cataract, wato hakiya kenan. Muna zatau da dan Allah za mu yi fida na wannan cataract 400. Likitoci nan Bauchi suka fada muna cewa akwai marasa lafiya da ciwon cataract din nan kusan 1,000 wanda suna jiran a musu fida. Sati biyu da yadan Allah muna nan a asibiti ta cututtuka, kuma za a yi scanning mata masu juniya biyu da sauransu, za a musu scanning. Bayan wannan za mu yi gwajin ciwon kanjamo da na ciwon suga da na hypertension. Haka muna da ambulance da kuma referral system wanda muka samu emergencies wanda ba za mu iya handling ba sabila da rashin a kayan aiki, muna yi mu musu refara zuwa shi babban asibiti a Jos ko kuwa National Hospital Abuja.
Dr. Haruna Kibo, jagoran likitocin da su fara gudanar da duba marasa lafiya kyauta daga kakakin majalisa Yakubu Dogara Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, amfani da gidan sauro mai dauke da magani yayin kwanciyar bacci na ɗaya daga cikin matakan da masana harkar lafiya suka tabbatar da cewa na kawar da zazzabin cizon sauro wato malaria. Halimatu Abdullahi na dauke da rahoto daga jihar Jigawan Najeriya.
A kullum kwanan duniya ta Allah ta'ala dai cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria ƙara ƙabiri yake tsakanin al'umma. Sai dai kuma masana a fannin lafiyar sun yi ittifakin cewar gidan sauro shine mataki na farko da ake bi wurin ganin an daƙile sauro daga kaiwa bil'adama farmaki, musamman ma wanda aka yi wa feshin magani. Domin lokuta da dama hukumomi a Najeriya ko kuma masu ba da tallafi daga kasashen duniya na kashe makudan kuɗaɗe wurin tallafawa Najeriya da gidajen sauro domin rabawa ga jama'a ko da Allah zai sa a samu fidda aya a rogo. To ko yaya waɗansu daga cikin al'umma ke ganin muhimmancin shiga gidan sauro?
Gidan sauro yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar mutane, musamman area da take da mutane da yawa da datti da wannan, saboda datti yana kawo sauro. To mutanen da suke wannan area ya kamata su dinga amfani da gidan sauro saboda lafiyarsu.
To kai kana amfani da gidan sauron ne?
Hakikan kuwa mu da muke a cikin irin wannan unguwa ai dole mu amfani da gidan sauro. Wata uku baya da naje nima likita suka duba ni sai suka bani shawara amfani da gidan sauro. Ta haka ne zamu samu mu lallaba rayuwarmu.
To kai fa ya kake ganin muhimmancin gidan sauro?
Eh to gaskiya muhimmancin gidan sauro amfani ce da dagage ne, saboda in ka shiga gidan sauro ya Allah zafi zai tinda ba fanka ce da mu a nan haka ba. Ga wata muke samu ko da yaushe ba. Zazzabi ma zai iya kama ka saboda zafin sa.
To ya kuma kuke da zazzabin malaria?
To wannan zai kasance koda ta bangaren ruwa ma za a iya samun sa, saboda yanayin sauro ko da shi yana nan, in ka bude gidan sauro zaka shiga, to zaku yi shiga tare. Ana cewa kaman gidan sauro, to ai shi ma gidan sauro ai ɗakin sa ne tana tare ake shiga.
To ni da ina shiga gidan sauro, amma ban sani ba ko yana maganin sauron ko baya yi, diddai tare muke shiga da shi. Kai in kai bacci ya cije ka, in baka yi bacci baka kashe abin da ka kashe. Sauron nan dai ko ina akwai shi, sauro in ka shiga ku shiga gidan sauro tare da shi ya cije ka. Ka kashe wanda ka kashe ya cije ka. Gashi nan mutane suna ta kwance ana malaria.
Shi ma darakta na sashin kula da lafiya a matakin farko a jihar Jigawa Dr. Kabir Ibrahim yayi ƙarin bayani game da gidan sauro.
Ma dai ni abin da nake imani da shi duk ko ba wannan sauro ne ba zai iya shiga cikin gidan sauro ba. Kuma duk inda zazzabin malaria yake an fi yaɗa shi kashi 80 zuwa 90 na malaria an fi ɗaukar ta a lokacin da ake bacci. Domin sauron da ke da malaria shi ya fi cizo a lokacin da ake bacci. Sauron da zai cije ka a waje ko a kofar gida ko a wajen gida za a iya samun masu yaɗa malaria, amma mafi akasarinsu kulisinsu ne wanda ba sa yaɗa malaria sai dai cizo, kuma su ma za su iya ɗan jan jini misali. Amma gidan sauro shi ne kat ko irin sauro ne ko baki-baki ne ko rotu-rotu ne, inda za a fara gidan sauro to ka yi ba mai shi ya zo ya taɓa ya mutu ya ƙoƙarin shi kuma kan gidan sa mutane kawai kana ci kana can bacci lafiya lau. Kawai mutane yawanci sukan ga cewa kaman sauran gidan sauron ya takure su suna ta dalilai daban-daban wanda yake hana su amfani da shi. Ina ga wannan shi ne mu kuma a yayin da muke ciki yanzu ba mu da wani makami da ya wuce wannan gidan sauro, domin idan ka ci a dinga yin feshi feshin nan wanda ya kamata a rasa ɗaki-ɗaki ko gida-gida yanayin kuɗinsa tsarabe-tsarabensa yana da wahala ya ɗore a matsayin wato mataki na kare mutane a mataki na yau da kullum. Saboda haka mu dai yanzu duka ƙarfinmu ya ta'azzara ne akan amfani da gidan sauron nan da kuma shan maganin wannan danyen AC da mutane da su ba da amana akan wannan 80 zuwa 90 cikin 100 na mutuwar da malaria za su zama sai tarihi. Wannan shi ne.
To Allah dai ya kare mu da lafiya. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Hukumomi a Jamhuriyar Nijar da cibiyar bayar da tallafi na Carter Foundation da ke ƙasar Amurka sun miƙe tsaye domin faɗakar da al'umma irin cututtukan da ke shafar ido da kuma yadda za a kauce masu. Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto daga maraɗin Jamhuriyar Nijar.
Dr. Hamza na sashen binciken lafiyar ido a babbar asibiti ta birnin Maraɗi ya fara da wata ƙididdiga kamar haka.
Kun makamtan nan kashi 50 yana ce kasata, mai amman kashi 25 bisa 100 gida ce kasata. Ana so a yi da yawa a shawo hankalin mutane kenan duk ko ina a cikin jihar Maraɗi ekip za su duka wanda ya iya a ƙarmin gida za su yi tasu bi daji su yi ma mutane wannan aiki. Da taimakon kuɗi na santar kata ne, saboda gwamnati ya sa hali wajen motoci da shekara 5 wanda ke fama da gida sun kai kawai 40,000 duk shekara. Allah ana samu ana ma ko mutum 6000 aiki kenan yanzu saura wajen 10,000 samun su sai ya wuya sai asa hali kuma wannan aiki da ake banda kyauta ne ake yi ana tahiya a dauki mutum a kai shi gidan likita a mai aiki kuma a maida shi kuma da wasu haki a koma a hidda mai fasama a sati a waje a hidda mai zare dan a kyaye lahiyar mutane ji gani yana cikin kalite ta rayuwa
mako guda ne likitocin suka dauka da wannan aiki ga masu fama da cutar gira shin waye sunanki
Hadiza
yawa to wannan lokaci kike fama da wannan gira
to inde na radi da etarin
baki saban da ka muke da ba
a wallahi ni bas kawai sarauta Allah dai ka
ko da ke likitocin na ta kasamta na ka wuta
ba san can kasamta bane kawai sarauta Allah ce dai kawai ta kama ni
yanzu gashi an miki aiki da sauki
da sauki sa dai ake nema wurin Allah taimake mu
da ya jagoranci biki wannan kamfe makadashin gwamnatin jiha sakatare Malam Hayagoji da mai kira ga al'umma a yi sabuta
to don ka haka wanga abubuwa da wanga bai Allah likitoci ke ga mu suna nuna muku ku bi shi saboda akwai aiki da shi tsafta na gaba ga komi tsafta saboda an kunke tsafta to abubuwa sai zo da gombe amma babu tsafta a ce wurin garke awaki a ce shi ma bayan garin awaki unwani ke yadda ya wuce to don ka ina fatan abubuwan ga likitoci da su ga muku ku yi amfani da shi kuma da mutun ya samu matsala kai je wajen mutane kamar su katurmiji shi zo likita a gyara mashi idan Allah sa gane
tabbas morewa rayuwa sai da ido sai fata nan gaba a dukufa ga yin tsafta domin kare kai da cututtuka Shaibu Mani mun Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Shaibu Mani daga Jamhuriyar Niger da haka kuma zan mika ku ga Ibrahim Alfa Ahmed
ma sauraro kwata kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu amma ko mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya
A gai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Da yake jawabi wajen kammala taron kolin tsaro na makaman nuclear nan birnin Washington DC jiya Juma'a, Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce har yanzu fa ba a kammala yunkurin da duniya take yi na hana 'yan ta'adda da wasu amfani da makaman nuclear ba. Shugaba Obama ya ce shugabannin kasashe sun samu ci gaba sosai cikin shekaru 6 da suka shige wajen rage yawan makaman nuclear da wasu kasashe suka jibge. Jiya Juma'a ne kuma shugaban Afrika ta Kudu Jacob Zuma ya nemi gafarar 'yan kasarsa saboda ya kashe fiye da dala miliyan 20 na kudin jama'a wajen gyara gidansa. To amma kuma bai yi tayin zai sauka daga kan ragaman mulki kamar yadda wasu suka yi hasashe ba. Shugaban ya nemi gafara a jawabin da ya gabatar ta gidajen talabijin kasar. Ya ce shi bai aikata wani laifi ba domin amfani da kuɗin jama'a domin yin gyare-gyare a gidansa. Ya ce yana son ya jaddada cewa shi fa bai keta ka'idar tsarin mulkin ƙasa ko da saninsa ko kuma da gangan ba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon da ya gabatar masa da shawara ko kuma zaben tura 'yan sandan majalisar zuwa kasar Burundi domin nazarin matakan tsaro a kasar bayan da aka shafe shekara guda ana fama da tazomar siyasa a kasar ta Burundi.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.